Taron da yawa kana ne a garin Tawa inda kungiyar Taro Tabta hada mahukumta, kungiyoyin fararen hulla da malaman makarantun nan boko da na uwayen dalibai da sarakunan gargajiya da NGO ko ONG da proje-proje masu kawo tasu gudunmuwa domin samarwa sha'anin bokon kasar sabuwar tafiya, kasancewa an share shekaru masu tarin yawa abin na kasa ga biyan bukata dauko daga bangaren gwamnati zuwa uwayen dalibai. Isami Ciroma Muhammadu ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar Taro Tab da ke son kawo nata kokari na cigaban kasa a wannan gabar ta karatun boko.
Muka su da wannan ziyara dai da wannan taro da muke a yanzu haka a jihar Tawa, ita ce mu ba da horo bisa kan sha'anin ingantar da ilimi, musamman fannin ƙara kuɗaɗe a cikin sha'anin ilimi da ilimi karamin ilimi da ilimin koyon aikin hannu, musamman inspector na education da NCPC da wasu kungiyoyi horafulla wanda suke taimakawa ta hiyar da sha'anin ilimi.
Ita dai wannan matsalar ta shafi firamare, sakandare da ma jami'a, shi nasa aka bullo a kasar da wani sabon salo na cilastawa kananan hukumomin kasar ƙara kuɗaɗen da za su tallafa wa sha'anin bokon kasar a yankunan su. Shi yasa ni tambaye kamarad da Alasan Abubakar na kungiyar malaman makarantar boko ɗan kwantaragi ko shin sun gamsu da wannan sabon salon.
Ya danganta da irin yadda su suka baiwa ilimin muhimmanci da kuma zumman da za su ba da domin wannan abin ya yi nasara. Me yake sa kowane lokaci in an yi shi za a samu dangarda? Saboda ra'ayoyi na mutane ba su mai da hankali waje guda ba na ribar jama'a, sai dai so tari ribar mutum guda, shi dai za ka tunani abin da za ka samu sabanin abin da al'umma za ta samu gaba ɗaya.
A cewar Muhammadu Abubakar mai inkiyar hamma, shugaban wata kungiyar uwayen 'yan makarantar boko ko JES da ke cewa fa ba nan gizo ke saka ba, saboda wannan hanyar da an ka ɗauko a nasa ganin ba za ta hidda sha'anin bokon kasar ba daga cikin mawuyacin halin da ya samu kansa a ciki.
Wannan tago da biyawancin kungiyoyi suke yi ba wani abu ne ba, don su samu finan saman ne kawai kungiyoyi wannan na Turawa ne. Mun san komai, kullun ayya mai su ne ke tahowa su zo su ce da sunan jihar Tawa bisa fanni ilimi ga abin da sun ka zo sun ka wallafa ma uwayen diya. Wannan tago ba a biyo hayyar da kwata-kwata ba za a samu ilimi ya ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu.
To wace hanya ce kai kake ganin za a iya yi domin a cimma manufa?
Abubuwa ne zuwa uku. Na farko, mushanni sai an ba su horo na wanda ya kamata. Na biyu, adiba a gwar za ya ƙara musu albashi. Abu na uku, ya kamata a cikin birane an huce yawo shi zamna ƙasa yana karatu, an huce yawo ya tsaya a cikin kalastakara ana ba shi karatu. Kenan tanki wannan mutane ba a ba su muhimmanci ba. Ilimi a cikin wannan ƙasa namu ba ta waya bukata.
A nasa bangare, Abdulaziz Musa Abubakar, magatakar nan kungiyar malaman makarantar boko ɗan kwantaragi na Separation Birnin Kwanni, cewa yayi siyasa da Turawa da ma rashin dokar malaman boko ɗan kwantaragi a matsayin na dindindin na ɗaya daga cikin abinda ya sa sha'anin bokon kasar ke cigaba da tabarbarewa.
Ko yaushe duk kungiyar da ya hito zai nuna usawar shi biskan maido martabar ilimi a ƙasar Nijar. Wannan abun godiya ne balle kungiyar Rotab wanda banki ilimi fanni da yawa kowa sanin da kungiyar Rotab take fafatuka shekaru da yawa akan tattalin arziki tukuna, sannan yanzu sun shiga harkan fanni ilimi. Kenan dole ne kowa sanin da ƙasar Nijar yau shekara 13 baya yanda ilimi ta tabarbare, mu a kanmu ba boye ne kungiyar mu, a hadin gwiwar kungiyoyi na harkan makarantun ne mu yi ta kokuwa dan lakkwal ta zo biskan yanda an kasanta na ba da horo na gaske. Sai gashi yanzu kuma tan siyasa ta kare, abun ta rushe da mutane, ko da lokacin nan Rotab lokacin nan ma suna kokarin su tare da hadin gwiwa tunda suna formen kungiyoyi namu na sandika, ana haduwa da su suna kama, ko da has transformation ne suna yin shi na mambobi a maido mulkar martabanta. Gashi nan yanzu kuma sun sake dawa, ko da dai iko ya sake sun dawo suna ba da gudunmuwan su saboda ilimi da ci gaba. Na farko son rai siyasa, kai siyasa na ta kawo lokacin lalace a kasar Nijar. Bature kowa san Turawa ba san mu na suke, kuma kowa ya gani bancin harkan tsaro cikin tattalin ilimi kullum sai sun kawo mu sa harkan sabon salo cikin tayar da ilimi. Kuma na biyu, sun yi yanda za a yi gwamnatin da ya rushe, sun yi duk yanda za a yi su kawo matsalacin harkan lokacin tayar da ilimi a yi yarjejeniya ba a cikin da mushanni, kullum sai a dauko abu wata sabon salo wanda zai sa lokacin lalace. A ƙarshen ta mun ka ci ya kamata lokacin a maido harsuna zabarmanci ne Hausa ne buzanci ne hillanci gasunan dai sun kakiya daga baya dai da sun gane harkan bai sai sun ce akwai da turanci ma akwai da ciki harsunan mu lalle lalle akwai harkan mushanni ciki mushanni ba su da horo ba su horo yawancin mushanni ba a biyan ma'aikata akan lokaci ga harkan kontrakin da take ta karewa ba ta karewa har yanzu muna ba ta biskan harkan tanka ba mushanni an kontraji an ka ba su su zan mushin dindindin wallahi ko gobe lokaci ta tabarbare
wani uban dalibai a wurin taron yayi kira ga hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger da su kara azama don karawa sha'anin karatun bokon kurjini da bunƙasa shi a kowane bangare
to sunana Nima Alhaji Ali Abdul Dan Mai Waina mu ne uwan yara ƴan makaranta kungiyar Rutab da ta yi wannan taro mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah kamar yadda irin karatu yake ta kuma baya shi ta gaba shi dawo gaba yanzu an samu ga kungiya ta samu ta yi wanga zama taruta to shine muke tunanin nan gaba abinda za a zakuwa wanda zai biwa baya sai yahi na horku saboda taruf in ka diba sun tsaya sun yi nazari sun yi duka abubuwan da kamata a yi ga yara da karatun yara duka wannan abubuwa sun yi bayani akan shi da inda karatu yake da matsala ga inda matsaloli yake duk sun yi bayani sun shinkada dokoki daki daki yadda za a taya karatu cikin kasan mu ma baki dai ba tare da an samu wasu matsaloli ba kasan abubuwa suna da dama da yake kasan ana cikin wani lokaci na mu dukannin a ƙasa gaba ɗaya akwai abubuwa waɗanda ke tahowarwa sosai to hadda shi da taimakon da mu ba mu yi ma yara sosai to shi an malam ma ka ganin abubuwan sha taɓarɓarewa to amma yanzu kamar yadda irin wanga zama da an ka yi to shi na muka tamma nan gaba ta ayyan mu na da mai ido bisa ga kan karatun yara to abinda mu a shawara mu bisa ga muna matsayin mu na uwayen yara ƴan makaranta shine gwamnati ta ƙarfafa gwiwa zuwa da karatu duk abinda za a yi a san tsarin da za a yi bisa karatu aka nan gari saboda karatu ilimi shine kan gaba rayuwa ba ta yi sai da ilimi duk ƙasar da kaga ta zamana lahiya da ta ci gaba to da karatu na take ci gaba to shine muke so don Allah ga shugabanni a tsaya a yi nazari a gani menene kamata a bullo muna ta yadda za a yi ilimin yaranmu ya ci gaba kamar yadda kullum
kasancewa mafi yawancin ire-iren waɗannan tarurrukan na zama dandalin shan shayi ne yasa waɗansu ke ganin ko a wannan karon ma ƴar gidan shi ce ko da yake a cewar Basiru Kadi Ummani na ƙungiyar Sizas Niger ta malaman makarantun boko akwai alamun wannan karon lamarin zai canza
mutane suna yawan haɗuwa yawan taro amma kuma sai ka ga kamar taron bai aihwar da dama ido amma ga wannan lokaci ina tsammanin yanzu za a samu canji yanayi ga wancan lokaci abubuwa na ake na siyasa wanda ga sa ai zaman dan siyasa ne dan su ja hankalin mutane to shi kuma yanzu wanga da zan cike aiki na ƙasa muke ya zama dole mutane su mai da anniya a bar tarihi kuma a gani a ƙasa matsayin mu na kungiyoyin na gogolmaya fannin education harka ilimi zamu ci za a samu masalaha
da kammala taron na kwanaki biyu da fatan kananan hukumomin kasar su ƙara kaso 2 cikin 100 na kasafin kudin su a fannin ilimi yayin da kungiyar taro ta dauki alƙawalin gaba tarwa mahukuntan kasar da shawarwarin da jama'a suka bayar a wurin wannan taron Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger